الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين كرتو إن شاء الله تعالى أتيم وانا لتافي نامو من البركة لتاف أحكام الجنائز وبدعها وانا الشيخ محمد نصر الدين الألباني وانا فألا جك أمال الدراما أيضا ما أمن تابا من ساني أقرش مسألة تسب عنده مسألة دمال يمن بياني قمدا عدد كبروري دأكي أكمامتي يعني مسسلة malan ya kawo mana kabbara hudu da hadisin da suka tabbata akan haka 5 6 7 da kuma 9 wanda duk mun ji cewa idan mutum ɗaya daga cikin su yayi insha Allah ta'ala ya dabbaka sunnar annabi sira da aminci su tabbata a gare shi wajen sallar gawa a kawo mu shiga cikin karatu kai tsaye zamu amfani da wannan damar da mu miƙa ta'ziyar mu a madadin mu gaba daya ɗan wannan makaranta zuwa ga iyalan da ƴan uwa na marigayi Alhaji Idi wanda shi ma dalibi ne daga cikin wannan makaranta kuma jigo ne wajen kula da tafiyar da ayyuka na wannan masallaci gaba daya yana ɗaya daga cikin mutanen da suka jajirce wajen kafawa da tabbatar wannan masallaci a wannan waje mai albarka a gaskiya irin gudunmawar da ya bayar ba za a manta da ita ba rashin Alhaji Idi a cikin al'ummar Hausawa gaskiya ba rashin ne na iyalinsa kadai ba ya shafi dukkan mutanen da suke zaune a wannan unguwa ta mutan Hausawa saboda haka muna addu'a cikin kaskantar da kai Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama ya haska kabarinsa ya yalwata masa shi ya zama halifarsa a cikin bayansa Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahamarsa abin da ya bari kuma Allah madaukakin sarki ya kullum masa da su dukkanin al'umma na musulmi da suka yi rashi na ƴan uwa da iyaye Allah madaukakin sarki ya ji kansu gaba daya muna ƙara miƙa alhinin mu kware daga suke zuwa ga iyalansa da sauran ƴan uwa Allah madaukakin sarki ya masa rama sannan kamar yadda yana buƙatar ƴan uwa sashi a cikin addu'a Malam Umar shugaba shi ma yana kwanci yanzu haka asibiti yana matsala yana fama da matsalar huhu haka babban matsala ce gaskiya dan yanzu ma magana da nake muku ko magana ba iyawa idan ka je duba shi zai kalle ka dai amma ba zai iya ci ma komai ba yana cikin wani hali kwarai da gaske yana buƙatar addu'ar ƴan uwa gaskiya sosai da sosai Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya tashi kafadin sa ya kuma sanya wannan cutar da take ciki ta zama kafara a gare shi Allah subhanahu wataala ya ba dukkanin ƴan uwa musulmi lafiya da suke kwanci a asibiti ko kuma suke zaune a gida suke fama da jinya Allah subhanahu wataala ya sa mu dace to kai tsaye insha Allah ta'ala za mu shiga mas'ala ta 75 yanzu bayan mun ji adadin kabbaroli da ake malaye ce wa yushra'u lahu ay yarfa'a yadayhi fit takbiratil ula wa fihi hadithan an shar'anta a gare shi shi mai sallar gawa kenan ay yarfa'a yadayhi da daga hannayensa guda biyu fit takbiratil ula a cikin kabbara ta farko wa fihi hadithan malaye ce a cikin wannan mas'ala akwai hadisai guda biyu abin nufi idan mutum zai sallar gawa a kabbara ta farko da liman zai ce Allahu akbar to ana bukata ka daga hannayenka wani irin daga hannaye shine ka daga hannayenka yadda kake daga hannayenka idan zaka kabbara harama ma'ana sai ka daga hannayenka ka kawo su setin kafadinka ko kuma setin kunnuwanka abin nufi shine sai kai hannayenka haka kamar yadda hadisi ya tabbata insha Allahu ta'ala idan muka zo karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam zamu yi dogon bayani akan sa yadda ake daga hannu lokacin kabbara harama shine ba ware hannayen ake yi ba ba kuma dunkule su ake yi ba amma ana sanya su ne tsakanin dunkulewa da kuma warawa gaba daya sai mutum ya daga su setin kunnuwansa ko kuma setin kafadin sa ko dai mutun yayi haka ya kawo su daura da kunnuwansa kenan ko kuma mutun ya kawo su daura da kafadin sa idan aka ce kafada haka ake nufi ba mutun ya ware hannayensa haka ba dan za ka ga wasu suna haka idan mutun ya kai akwai wahala ware da gaske yawa duk abin da yake wahalawa ne a cikin addini ko addini yana aje shi a gefe guda saboda haka idan mutun ya kawo su haka setin kafadin sa yayi to da zalimi mai yace Allahu akbar kai da kake bayan liman zakai sallawa gawa kai ma sai ka daga hannayenka zuwa setin kunnuwanka ko kuma zuwa setin kafadinka shine abin da malaki so yi mana bayani anan wajen sai ce wa fihi hadithani a cikin wannan mas'alar akwai hadisi guda biyu al-awwalu hadisi na farko an abi hurayra radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurayra yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi kabbara ala jinazatin yayi kabbara akan wata gawa farafa'a yadayhi fi awwali takbiratin sai daga hannayensa a kabbara ta farko da zai akan wannan gawa wa wada al-yumna ala al-yusra ya kuma dora hannunsa na dama akan nahu ma'ana yayi kabdu kenan yayi abinda aka fi sani da kabalu ya dora hannunsa na dama akan nahu ya kuma dora akan kirjinsa ina fata an fahimta ashe kun ga hatta sallar gawa idan mutun zai yi zai dora hannunsa na dama ne akan nagu sannan kuma ya dora shi akan kirjinsa amma wannan mas'ala mala ya ware mata babi ita kadai zamu tattauna akan ta idan mun zo wajen insha Allah ta'ala akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa ad-darqutni wal baihaqi wa abu shaykh fi tabaqat al-asbahaniyin bi sanadin da'ifin dukkan wadannan malamai sun rawaito wannan hadisi ne da sanadi wanda yake mai rauni lakin mala yace sai dai يشهد له الحديث الاتي وهو سي دي حديثن da zai zo yanzu zai masa sheda zai ba wannan hadisi da yake mai rauni sheda ta yadda ya su taru su subin sai su karfafa juna sai ya kasance sun inganta hadisi nabiyin da zai zo domin yayi na farko sheda shine anna abdullahi ibn abbas an karbo daga sahabi abdullahi dan abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya kasance kana yarfa'u yadayhi 'ala al-jinazati ya kasance yana daga hannayensa akan gawa yayin yi mata sallah fi awwali takbiratin akabbara ta farko thumma la ya'udu sannan baya ƙara komawa ko an fahimta ma'ana ƙarin da yake cikin wannan ruwaya shine idan ya ta farkon to hannunsa yana sanye ne akan kirjinsa duk kabarar da za a yi sai dai kawai ce mai Allahu akbar da baki ba tare da ya daga hannayensa ba ina fata an fahimta wasu za ku ga dukkanin kabarorin nan guda huɗu da galibi mukan yi a sallar gawa suna daga hannayensu ne ta farko Allahu akbar sai mutum ya daga hannunsa ta bi ma haka har zuwa ta ƙarshe ina fata an fahimta amma gashi mun ji inda malaici annabi tsira da abinci su bata a gare shi ya ce ya kasance idan ya daga hannu sau ɗaya baya ƙara komawa tare da cewa zamu zo mu ji bayanan da malamin ya akoma malaman da suke gani cewa dukkanin kabarorin za a daga hannu akan su insha Allah ta'ala to amma dai kamar yadda bayani muke ta gabatar da shi tun a baya cewa duk inda hadisi ya zo na annabi tsira da aminci tabbata a gare shi inda ya inganta shi ake dauka a dora shi a gaban amfani a bar maganar kowane ne inda ta saba ta annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ina fata an fahimta tare da cewa shi wanda aka ba magana ta sa malami ne mai tsoron Allah ba za a zage shi ba ko bakan magana akan sa amma dai maganar annabi tsira da aminci tabbata a gare shi tafi maganar sa kowa ne ina fata an gane wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi akhrajahu ad-darqutni bi sanadin rijaluhu thiqatun ghayra al-fadl bin sikan fa innahu majhulun wannan hadisi imam ad-darqutni ya fitar da shi da sanadin da yake dukkanin mazajin cikin sa amintattu ne banda wani mutum ake ce masa al-fadl ibn sikan fa innahu majhulun shi majhuli ne ba'ala malamai ba samu tarjuma sa a cikin littafin malaman hadisi ba wasakata anhu ibn turkmani fil jawhar an-naqi ibn turkmani babban malami ibn turkmani shi kuma da zo kan tarjuma sa sai shiru bai ce komai ba da yawan mutane sa kawai sai shiru bai ce komai ba thumma qala at-tirmidhi sannan sai imam at-tirmidhi yace aqibal hadith al-awwal da ya gama kawo hadisi na farko sai yace hadha hadithun gharibun wannan hadisi ne garibi kamar yadda na shayi mana bayani a baya cewa idan imam at-tirmidhi yace hadha hadithun gharibun to shi a islahin sa abin da yake nufi wannan hadisi ne da'ifi mai rauni kenan an fahimta sabanin sauran malaman hadisi ne suka ce hadisi garibi ana nufin shi hadisin da yazo ta hanya ɗaya kawai an fahimta to amma galibi shi Imam Tirmidhi idan yace hadisi garibi abin da yake nufi hadisin da bai inganta ba a istilahin sa to anan wajen abin da ya kamata mu lura da shi shine malai ya kamata hadisi guda biyu wanda yayi hujja da su sai dai kuma na farkon mun ji an ce bai inganta ba nabi ma mun ji an ce bai inganta ba amma sai yace nabi zai wa na farko sheda me yake nufi da wannan to wannan bayani da ya kamata dan za a dan yi shi a koda takaice ne abinda malai ke so yace shine a hadisi akwai hadisin da yake sahihi ingantacce akwai hadisin da yake ba'ifi hadisin da yake ba'ifi kala biyu ne akwai da'iful munjabir akwai da'if ghairul munjabir akwai hadisin da ake iya dora shi akwai hadisin da ba iya dora shi hadisin da ake iya dora shi shine hadisin da yake mai rauni amma raunin sa ba mai tsanani ba to idan aka samu wani irin sa mai rauni wanda shi ma raunin sa ba mai tsanani ba sai ta hadu sai su karfafa juna malamai suka ce ana yin hujjar su a cikin addini ina fata an fahimta amma hadisi idan raunin sa ya kai rauni mai rauni ne kamar misali hadisin da za a ce munkar da sauran ire-iren waɗannan ibarori da malamai suke amfani da su to wannan hadisi baya doruwa ko da guda goma ka tattara irin su hadisi ne da wanda ba zai dora wani ba ina fata an gane yanzu mutum ne ya yi hatsari dukkanin gabobin jikinsa sun kare ina fata an fahimta ya yi damage ya tashi daga aiki ta zaka tsammanin daura shi da wahala amma mutum ne yayi karaya daya a kafarsa kaga abu ne mai sauki kai me ka iya daura shi to abinda malamai suke faɗa kenan to irin wannan hadisin guda biyun da malai ya kawo mana daya mai rauni ne daya ma mai rauni ne amma kuma kowane raunin sa mai sauki ne to dayan da ya daɗe da sai yi me sai ya daura ɗaya sai suka tashi sai suka zama to hadisi mai inganci wanda za a iya yin hujjar su a cikin addini ina fata an gane wannan abu ne da idan an shiga cikin ilimin musalla da za a san shi insha Allah ta'ala ana iya dora hadisi mai rauni da mai rauni dan uwansa domin su zama mai inganci amma na ga muku da sharadi sai ya kasance mai raunin ba rauni ne da yake mai tsanani kwarai da gaske ba to wannan shine abinda malai ya kawo mana su a nan wajen na farko mai rauni na biyu mai rauni amma raunin su bai tsananin da zai iya haifar da matsalar da ba za a iya karbar su ba wannan shine insha Allah ta'ala malai ce waqtalafa ahlul ilmi fi hada malamai ma abota ilimi sun yi sabani game da daga hannu a cikin kabbara ta farko a cikin sallah ko kuma daga hannu a cikin sauran kabbarorin gaba ɗaya wanne zai a ciki fara'a aktharu ahli ilmi min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ay yarfa ar-rajulu yadayhi fi kulli takbiratin kunji sai malai yace sai mafiya yawa daga cikin ma'abota ilimi daga cikin sahabban annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da wasu su ma wanda ba sahabbai ba daga cikin tabi'ai da wanda suka biyo bayan su suna ganin cewa mutum zai daga hannunsa ne a kowace kabbara ma'ana dukkanin kabbarorin da ake da cikin sallah gawa guda tara ko guda biyar ko guda hudu kowace ɗaya daga cikin idan imami ya ce Allahu akbar kai ma sai ka daga hannunka ka ce me Allahu akbar wa qala malai ce wa huwa qawlu ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wannan shine da cewa abdullahi ibn al-mubarak haka da shine ra'ayi imam shafi'i da imam ahmad da kuma ishaq duk waɗannan malamai ra'ayin su kenan za a daga hannu a kowace daga cikin kabbarori guda hudu wa qala ba'd ahli ilmi wasu wani sashi kuma daga cikin malamai suka ce la yarfa'u yadayhi illa fi awwal marratin mutum ba zai daga hannunsa ba sai a kabbara ta farko kawai wa huwa qawlu thawri wa alul kufa malai ce wannan shine magana ta Sufyan ath-Thawri da kuma mutanen Kufa dake kasar Iraki wa zakara an ibn al-mubarak annahu qala fi as-salati 'ala al-janazah sannan an ambata cewa wa bukira an ambaci wata magana daga Abdullahi dan Mubarak cewa ya ce fi salati ala aljinaza game da sallah da za a yi akan gawa la yaqbidu yaminahu bi yaminihi ala shimalihi mai sallar gawa ba zai rike hannunsa na dama akan nahu ya dora akan kirji ba inji Abdullahi bin al-Mubarak amma dai zamu zo mu ji wannan bayani a gaba insha Allah ta'ala wa ra'a ba'd alil ilmi wani sashi daga cikin malamai suka ce ayyaqbida suna gani cewa ayyaqbida ala shimali kama yaf'alu fi salati zai rike hannunsa na dama akan nahu ya dora akan kirji kamar yadda yake yi a cikin sallolin sa wanda ba sallar gawa ba sai malai cewa fil majmu'i lin nawawi ya zo a cikin littafin al majmu' sharh al muhadhab na imam an nawawi Allah ya ji kansa da rahama yace qala ibn al munziri imam al munziri yace fi kitabihi al ishraf wal ijma a cikin littafin sa bi sunan al ishraf wal ijma yace ajma'u malamai sun yi ijma'i sun hada akan cewa ala ay yurfa'u fi awwal takbiratin cewa za a daga hannu a kabbara ta farko ne kawai waqtalafu fi sa'iriha sai suke sabani a sauran kabburorin za a daga ko ba za a daga ba. Ina fatan fahimta. To anan waje idan muka fahimci abin da kyau sai muga cewa ra'ayin malamai ya bambanta guda biyu. Wani sashi daga cikin malamai wanda su ne jumhurul ulama suna ganin cewa idan mutum zai sallar gawa duk kabburorin da zai a cikin sallah zai daga hannayensa. Yayin da wani sashi daga cikin malamai suke ganin cewa a'a kabbara farko idan ya daga hannu a cikin ta ta wadatar. To amma abin da ya kamata mai la'akari da shi ana shine ba a samu hadisi ko da guda ɗaya daga annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ba wanda ya nuni akan cewa annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya daga hannayensa a cikin kabburori gaba ɗaya ba a samu ba. Amma kun ga hadisai guda biyu an samu wanda ɗaya yana ƙarfafa ɗaya za su iya ba da dama a yi hukunci da su a cikin abin da ya shafi shari'a. Sun fa'idantar da cewa annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya yi kabbara ne a me ya yi daga hannu ne a kabbara ta me ta farko kawai. To shi yasa idan mutum ya daga hannunsa a kabbara ta farko ya wadatar masa ba sai ya daga hannu a sauran kabbarorin ba. Ina fata an fahimta. Yawwa malaman kuma da suke ganin cewa ba za a yi ba za su amfani da wannan hadisan ba to shikenan idan mutum ya daga gaba ɗaya babu laifi insha Allah ta'ala ba komai bane. Ina fata an fahimta. Saboda haka wannan ba wani abu ne da zai zama to abin rigima ba. Idan ka ga mutum ya daga gaba ɗaya shikenan rabu da shi. Idan kai ma kuma sau ɗaya ka daga shikenan ba matsala wannan ka so kai koyi ne da hadisan da suka zo daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi. Allah ya samu dace. مسألة 76 التي ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والسائد سننسي متن يقور حننس نداما على ظهر كفه اليسرى أكن تكن تابن حننس نهبو والرسغ دوكما كان تنسير حننس شين الرسغ لا إن دا يقور أبوه هنا شين الرسغ والسائد كما دانا نان شين دانسي هو كما أتي ذرائي دوكما ذرائي إنسا abin nufi yadda mutum zai shine sai mutum ya dora hannunsa na dama haka akan tafin akan cikin tafin hannunsa na hagu haka kenan rasghu wasaidu ar-rasghu shine nan wajen ma'ana ya kasance tafin hannun naka ya taba ar-rasghunka sannan kuma ya taba me as-sa'idinka sannan kuma yana kan tafin hannunka haka kenan sai mutum ya dora akan kirjinsa. Ina fata an fahimta. To haka annabi tsira da abinci su fita a gare shi ka dora hannunsa na dama akan nagu akan kirji sabani yadda da yawa daga cikin jama'a suke wasu suna daura hannunsa ne kawai da saka dama wasu ma suna mai da abin kamar zaka ga kamar gayu ne ko abin da ya kama da haka wani kawai sai ya ga ya haka ba daidai bane wani kuma ya haka duk ba daidai bane. Shigogi guda biyu suka tabbata daga annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ko dai alqabdu ko alwada'u. Alqabdu shine rikewa ma'ana sai mutum ya rike shi nan inda ake daura agogon haka sai ya daura kan kirjinsa yayi alwada'u kenan alqabdu kenan. Amma alwada'u shi wanda muka lissafa sai mutum ya dora haka. Ina fata an gani ko sai mutum ya dora akan kirjinsa. To dan sai gogi guda biyu su kadai suka tabbata daga annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi duk aikin da zake a cikin sallah ka sani cewa ibada ce. Ita kuma ibada ba a yin ta sai da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi koyar ba yadda naga ya dace ba. Kada kawai mutum ya zo dauki hannu sai yadda gada ma kawai ya rike haka wani ma kawai sai ya dauki hannu sai ya dora akan cikinsa wani a kasan cibiyarsa duk wannan bai tabbata ba. Akwai hadisin da yazo yake cewa ana dora hannu a kasan cibiya ne amma hadisi ne ba ifi ba inganta ba malam zai mana bayani akan sa. A waje ɗaya tabbata manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ya dora hannunsa na dama akan nagu shine ina akan kirjinsa. Ina fata an fahimta. Za mu zo mu karanta hadisai yanzu insha Allah ta'ala. Manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi dukkanin sallolin da yake gabatarwa sawa'un na farilla ne ko na nafila baya yin su hannunsa a sake tunda manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yake a rayuwarsa kaf lokacin da ya fara sallah zuwa ƙarshe ya kamata mu gane wannan bai taɓa yin sallah hannunsa a sake ba. Ina fata an fahimta. Bai taɓa yin sallah hannunsa a sake ba babu ko da hadisi mai rauni irin hadisin da ake ce masa hadisi dhaifi wanda bai inganta ba babu wanda zai iya kawo maka akan cewa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya yi sallah hannunsa a sake babu. Ina fata an fahimta. Kun ga wannan ya kalubale ne ko idan akwai shi sai wani ya je ya nemo sai ya kawo ya ce gashi kun ga shikenan abin da muka faɗa zama ba daidai ba kenan babu hadisi ko da mai rauni manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi ya sallarsa gaba ɗaya gama hannunsa na dama yake ɗora akan kirjinsa. Kissa da ake kawo ta Imam Malik cewa Imam Malik ya soke hannunsa wannan wasu daga cikin malamai suka ce wannan kissa ce tahtamil za ta iya kasance daidai za ta iya kuma kasance wannan kissa ma ba daidai ba ce cewa Imam Malik wata rana ya yi sallah hannunsa a sake haka ne kissar ta zo. Imam Malik ya yi sallah hannunsa a sake to amma me dalili Imam Malik ya game da wani azzalumin sarki ne a zamaninsa wanda ya wata fatawa ta saba wa sarkin garinsu sarkin garin sai sa aka kawo Imam Malik duba mutum mai girma kamar Imam Malik aka dake shi aka dake Imam Malik hannun sa ya sage ya kasance ya zo sallah ba zai iya lankwaso hannun sa na dama ya dora akan nagu ba saboda haka sai sallah hannun sa aka bayan an gama sallah kuma almalzai su suke tambaye sa me dalili ya ga musu cewa ai hannun sa ne ya sage ba zai iya dora ba kuma daga lokacin da ya warke sai ya dora hannun sa na dama akan nagu abin mamaki ma shi Imam Malik a cikin muwaddasa ya rawaito hadisi fa da yake cewa annabi tsira da abinci su bata a gare shi yana dora hannun dama akan nagu zamu karanta shi insha Allah ta'ala a cikin muwaddasa kaga ta ya za Imam Malik ya rawaito hadisi kuma ya saba masa ina fata an gane yawa kun ga da wahala saboda haka yadda ya tabbata manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi da sallah shine yana dora hannun sa na dama akan nagu ina fata an fahimta haka yake yin sallah idan mutum yayin sallah hannun sa na dama ko kuma hannayensa a sake bai dora shi akan nagu ba sallar sa tayi an fahimta ba muna cewa bai sallar sa ba tayi a sallar sa tayi sai dai kuma ya bar wani abu wanda yake ne falala a cikin sallah tunda shi dora hannun na dama akan nagu duk malamai sun ana akan cewa galibin malamai bayan ce duka ba galibin malamai sun ana akan cewa ba wajibi bane tare da cewa akwai malaman da suke gani ma cewa wajibi ne amma da zaton da yafi inganci ba wajibi bane idan mutun ya saki hannun sa ya sallah babu laifi amma da wannan bayanin insha Allah ta'ala idan muka zo karatun wancan littafi na sabbata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam zamu ji dogon bayani akan sa insha Allah ta'ala amma bari mu shiga makaranta hadisa al awwalu bal yace thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi sannan manzon Allah tsira da abinci su fita a gare shi ya dora su ma'ana ya sanya su akan kirjin sa wa fi zalika ahadithun a cikin wannan matsala ma yace akwai hadisi la budda an adhkura ba'daha ba makawa zan ambato su daga cikin hadisan da suka zo game da haka ba duka mamalan zai ambata ba al awwal hadisi na farko an abi hurairah marfu'an fi hadithihi al mutaqaddim anifan an karbo wannan hadisi daga abu huraira a cikin hadisin sa wanda ya daga shi zuwa ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin hadisin da ya gabata dazu sai ya kawo dash 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 ma'ana akwai wasu maganganu da ya tsallake a baya sai ciwa wa ba'al yumna ala al-yusra sai ya dora hannun sa na dama akan nagu ma'ana shine hadisin da muka fara budewa da shi ko wanda muka ce annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi kabbara akan gawa sai ya daga hannayensa a farkon kabbara sannan sai ya dora hannun sa na dama akan nagu ko to kaga tunda mallaka ya kawo maka sauran yanzu ba shi ya ƙara maimaita maka ba shine sai ya kawo maka dash 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 ma'ana sai ka koma can baya sai ka karanta sai kuma ka hada shi da na wazan da ya kawo maka ina fata an fahimta mallaka yace wa huwa wa in kana da'iful isnad wannan hadisin ko da yake ya kasance isnadin sa mai rauni ne kamar yadda muka ambata a bayan fa inna ma'anahu sahihun haqiqa ma'anar hadisin ingantacciya ne bi shahadatil ahadith al atiya saboda shedar da hadisan da suka zo a bayan sa suka bashi fa innaha bi itlaqiha tashmalu salatul janaza kama tashmalu kullama siwa al maktubat min as salawat mallaka yace shi wannan hadisi yadda yazo da itlaqin sa cewa annabi tsira da abinci su bata a gare shi na dora hannun sa na dama akan nagu ko kuma dora hannun dama akan nagu idan aka dauke shi da itlaqin sa gaba daya ba tare da an kebance wata sallah bi ainiha ba to zamu ga ya shafi sallar janaza da kuma kowace sallah daga cikin salloli guda biyar da ake ya shafi kowace irin sallah tunda abinda aka ce annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya dora hannun sa na dama akan nahu a wace sallah ba a fada ba to kai kai sai ka dauka wace sallah ake nufi kowace sallah tun ba bambance an ce wannan sallah da wacin sallah ba mallaka ce kalis tisqa kamar sallar da ake ta sha da fari sallar ruwa mutum zai dora hannun sa na dama akan nahu wal kusuf da sallar kisbiyar wata aka wal kusufi da sallar kisbiyar rana ko kuma kisbiyar wata ita ma idan mutum zai yi zai dora hannun sa na dama akan nagu wa ghairiha da wasu su ma daga cikin salloli na nafilfulu da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yake afani hadisi nabiyu an sahal bin sa'ad qala an karbo daga sa'ad dan sa'ad yace kana nasu yumaruna ayyada ar-rajulu liyadli ayadal yumna ala dhira'il yusra fi salati yake cewa mutane sun kasance ana umartar su da mutum ya dora hannun sa na dama akan zira'in hannun sa na hagu a cikin sallar sa kamar yadda muka lissa muka wasafa ko wannan hadisi mallaka yace akhrajahu malikun fil muwatti imam malik ya fito da shi a cikin littafin sa muwatta ya fitar da shi a cikin littafin sa muwatta shine ne muka bayani cewa imam malik yadda yake da bibiyar sunna annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da kokarin aiki da ita babu yadda za imam malik ya rawaito hadisi kuma yake aiki da shi ina fata an fahimta kaga wasu sai su rinka cewa ai a maliki an ce ba dora hannun dama akan nan wannan kuskure ne ko shakka ba mu wa min tariqihi al bukhari hanyar Imam Malik Imam Al-Bukhari ma fitar da hadisin wasiyaq lahu wannan zaman hadisin Imam Al-Bukhari ne wa kadhal Imam Muhammad fil Muwatta hakan Imam Muhammad Imam Muhammad ya fitar da littafi wannan hadisi a cikin littafin sa Muwatta kun san Muwatta ba Imam Malik ɗaya ne yake da Muwatta ba kuma wasu malaman da suke da Muwatta'at haka wa Ahmad wal Baihaqi Imam Ahmad Imam Al-Baihaqi sun fitar da shi al-thalith hadisi na uku عن ابن عباس رضي الله عنه قال اقر اود عبد الله بن عباس يرد الله تعالى تبت اغري شيتي سمعت رسول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول نجا النبي الله تعالى ده امنتي تبت اغري شينا cewa inna ma'sharal anbiya'i annabi ne yake cewa hakika mu taran annabawa mu jama'ar annabawa umirna bi ta'jili fitrana an umarce mu da mu rinka gaggauta bude bakin mu kun ga da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ce umirna an umarce mu waye mai umarnin kenan Allah subhanahu wataala ina fata an fahimta mu taron annabawa an umarce mu da mu rinka gaggauta bude bakin mu wa ta'khir suhurana sanan kuma an umarce mu da mu rinka jinkirta sahur din mu kamar yadda muka sani dai ana yi a lokacin azumi sai ce abu na karshe da aka umarce mu da shi wa annaba'a aymanana ala shama'ilana sannan kuma mu dora hannunmu na dama akan nahagu fi salati a cikin sallah kun ga wannan hadisi ba sai nuna cewa ashe ba annabi ne tsira da abinci su tabbata a gare shi kadai Allah madaukakin sarki umarce shi da yin qabdo ba dukkanin annabawan Allah da suka yi sallah Allah madaukakin sarki ya ce su dora hannunsu da dama akan nahagu ina fata an fahimta wannan hadisi sai nuna maka cewa ba annabi ne kadai ashe yi sallah ba sauran annabawa sun yi me sun yi sallah sannan yadda suke sallar su shine sallah me wara hannun dama akan nawo bai da ake kabbu din nan kun ga ashe idan kai sallar kabbu sallar ka irin ta annabawa kenan ina fata an fahimta ba kamar yadda galibi a ƙasa wasu in banda zai ilimi zo dan ya idan aka kai haka ana kallon ka dora hannunka na dama akan nawo ne zai ce ba zai bi ka sallah ba da ka dora hannunka na dama akan nawo to ka ba kanka kyakkyawan adoration cewa to kai dan wani bangare ne wani zai ce ba zai bi ka sallah ba ai mutanen ne shikenan sai ya zame ba zai bi ka sallah ba to kun ga mutai na irin sallar annabawa ce ba zai bi shi sallah ba akwai matsala Allah ya sa mu dace wannan hadisi akhrajahu ibn hibban al imam ibn hibban fitar da wannan hadisi fi sahihi a cikin ingantaccen littafin sa wat tabarani fil kabir wa fil awsat wa min tariqihima abiya' al maqdisi fil mukhtara qultu wa sanaduhu sahihun ala sharti muslim isnad wannan hadisi ingantacce ne akan sharti imam muslim وصححه السيوطي في تنوير الحوالك هكذا الامام السيوطي يا انغنتا شي اكي لتاف تنوير الحوالك لتافين الامام السيوطي يروتا شيوا موطا مالك شرح تنوير الحوالك في شرح موطا مالك هكذا لتافين يجي وله طريق اخرى عن ابن عباس حديثنا يا دوتان يا تدبن دغ صحابي عبد الله بن عباس اخرجه الطبراني في الكبير وضياء المقدسي بسند صحيح وله شواهد ذكرتها في تخريج كتابنا صفات صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتي من ابتي واسو daga cikin shaidu da wannan hadisi yake da shi a cikin littafin mu mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda can ne mawdu'in sa ar-rabi hadisi na hudu an tawus qal an karbo da tawus tawus shine tawus bin kaisan al-yamani daya daga cikin manyan malaman tabi'ai qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam حقيقه منزل الله تعالى ده امنتي ثبت اغري شي كسانتي يضع اليمنى على يده اليسرى ينا اورا حنن سنه داما اكن حنن سنه هغو ثم يشد بهما على صدره سنن سي اورا سو يمننا ساكن كرجنسا وهو في الصلاه الهليله cikin sallah اخرجه ابو داوود بسند جيد انه وهو وان كان مرسلا حديث كودا يا كسان كودا ده yake ya kasance mursali ne shi wannan hadisin da makaranta na karshen nan saboda qawus tabi'i ne kamar yadda na ga mu kuma kawai sai aka ja ce kana rasulullahi an fahimta sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce akwai wanda ya ga masa aiko bai kamata a ce tabi'i kai tsaye ya ce annabi tsira da abinci su bata a gari shi ya kasance na aikata abu kaza ba ina ya gani dole akwai wanda ya ga masa to hadisin idan ya kasance mai irin wannan sai ga sai a ce masa hadisi ne mai mursali to sai malai ya ce duk da hadisin ya kasance mursali ne fa huwa hujjatun hujja ne indal jami'i a wajen gaba ɗayan malamai me yasa malai ya faɗa haka سيتي اما من يحتج منهم بالمرسل اطلاقا فظاهر اما وان ده يكسنتي yana yin hujja da hadisi mursali a cikin malamai yace to wannan shi babu wani iskali ko wani matsala akan sa game da hadisin dama zai dauka aiki da shi saboda akwai hadisi malaman da suke gani babu ne fi za iya aiki da hadisi mursali musamman malaman fiqh wanda imam malik yana daga cikin su yana ganin cewa hadisi mursali za iya yin aiki da shi وهم جمهور العلماء ما ليت وانكم ما سغني زي اكيد حديث مرسل سنه ما في يوم معلمي واما من لا يحتج به اما وند باين اكيد حديث مرسل الا اذا روى موصولا سيده اذا حديث يازو tare da cewa an sanar da shi da sahabin da ya gawa tabi'in zuwa ga annabi tsira da abinci su bata a gare shi aw kana lahu shawahid ko kuma hadisi yana da hadisin da suka mai shaida daga baya fali anna li hadha shahidaini malai ce to wannan hadisin abin da ya samu kace za a aiki da shi saboda yana da wasu hadisi guda biyu da suka mai shaida ga hadisan kamar haka al-awwal hadisi na farko annu wa'il bin hujr an karbo daga wa'il dan hujr annahu ra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ba'u yaminahu ala shimalihi thumma wada'ahuma ala sadrihi ya ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana dora hannun shi na dama akan nagu sannan sai kuma ya dora su akan kirjinsa rawi ibn khuzaima fi sahihi kama fi nasb ar-raya wa akhrajahu al-bayhaqi fi sunanihi min tariqayn anhu yuqawi ahaduhuma al-akhar afadi hadith nabi da yake masa sheda عن قبيصة بن حلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناغا من ذن الله تراد أمنتي استبت أغريشي ينصرف عن يمينه وعن يساره من ذن الله تراد أمنتي استبت أغريشي نفتادك سلا دامنسا داغنسا ميكي نفي دون شيني سلما كنا ينتي السلام عليكم داما السلام عليكم هاو شيني ينصرف عن يمينه وعن شماله أو عن يساره ورأيته قال ناغنشكما yana cewa ya bau hada ala sadrihi shi malamin da ke rawato masa hadisin yana cewa annabi tsira da aminci sai ta gare shi na dora wannan akan kirjinsa wasafa yahya sai shi wanda ke rawato masa hadisin ya wasafa yadda annabi yake sai ta huwa ibn sa'id shine ibn sa'id yana dora al-yumna ala al-yusra fawqa al-mifsal yana dora dama akan nahagu akan hannunsa nahagu fawqa al-mifsal asaman abin da ke cewa al-mifsal shine maraba ma'ana mahada kenan joint na hannu wannan joint din yake nufi kenan ma'ana shi ne tsitsiyar hannu kenan yana dora shi akan wannan mifsal nashi malaci akhrajahu ahmad bi sayyid ar-rijal wa thiqat rijal muslim ghayra qabisa ghayra qabisa ta hada wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi dukkanin madadan da suke cikin hadisin amintattu ne imam muslim ya fitar da hadisi daga wajen su banda wannan qabisa din imam muslim bai rawaito hadisi daga wajen sa ba وقد وثقه العجلي سيد امام العجلي ياتي شي ما فقاني كودا ده yake cewa imam muslim bai fitar da hadisi daga wajensa ba wa ibn hibban haka ne ibn hibban lakin lam yarwi anhu ghayr simak bin harb sayyid babu wanda rawaito hadisi daga wajensa banda simak bin harb wa qala ibn al-madini babban malami ibn al-madini yace wa nisa'i da imam an-nisa'i majhulun suka ce majhuli ne ba a san shi ba وفي التقريب اما ابن هذا يبدا اسكن تقريب انه مقبول حديثه حديث كرباني قلت ما لا يتي فمثله ايرن مالمن ده مالمي سكي مغنغنو ايرن ودانن اكنسا حديثه حسن في الشواهد حديث سي يكن كسانتي حديث ني حسن ا وجن ققرن زمد ده حديث الناس زمتو شهده اكن وني حديث ولذلك قال الترمذي بعد ان خرج له من هذا الحديث shi sai imam turmizi ya fada bayan ya fitar da wannan hadisi daga wajensa yace hadha hadithu akhadha ash-shimal bil yamin cewa ya rike hannunsa na dama akan nagu sai imam turmizi ya fada yace hadithun hasan hadis ne da yake hasan ba'ana ya inganta ayi sheda da shi fa hadhihi thalathatu ahadith mala yace wadannan hadisi guda uku fi anna sunnata al-wada'u 'ala as-sadri hadisi da suke nuna mana cewa sunna ta annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi a cikin sallar gawa shine mutum ya dora hannunsa na dama akan nahagu akan kirji wala shakku man waqafa ala majmu'iha ba zai shakka ba dukkanin wanda ya tsaya ya karanta hadisan dukkanin su da wannan wanda aka ce bai inganta ba da wanda suka mai shaida din gaba daya fi annaha salihatu lilistidlali ala zalika cewa hadisan da suka inganta a kafa dalili da su akan dora hannun dama akan nahagu a cikin sallar gawa malai cewa ammal wada'u tahta as-surrati amma dora hannu da wasu suke yi a karkashin cibiya kamar yadda muka bayani a baya fa da'ifun ittifaqan malai ce bai inganta ba magana ce mai rauni ittifaqan gaba da malami sun hada akan haka kamar qala an-nawawi kamar yadda imam an-nawawi ya fada wa az-zaila'i da babban malami imam az-zaila'i wa ghayruhuma da wasu su daga cikin malamai وقد بينت ذلك في التخريج المشار اليه انفا ما ليس انا بين هكا اكن تخريج حديث ده ني وند ني نوني غري شي دازو معنى تخريج دي اكن صفات صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وند ذا ازو كانس ان شاء الله تعالى وتم وترانا تو سيما دكتا ان شاء الله تعالى زامو تاشي مساله 70 da bakwai zamu ji kuma yanzu mun ji yadda ake yin kabbara mun ji yadda ake dora hannu ina ake bar hannu abanda zamu tashi a gaban sa shine kabbarorin da kai guda hudu ne ake karantawa a cikin su shine zamu zo mu ji insha Allah ta'ala sai mu tafi hankali mu ji me ya kamata a karanta a cikin kabbara ta farko kabbara ta biyu ta uku har ta hudu duk insha Allah ta'ala ya kasance ta yadda idan ka tsinci kanka wata rana zaka yi gawa limanci to baka da matsala zaka yi ta kamar yadda annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi kullum Allah ya sa mu dace Allah ba mu ikon koyi da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi saboda kafa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh